This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya Far'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a kowace yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da ranar Litinin 25 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Yan harin kunar bakin wake sun kai harare kan wani gari a yankin Kure a arewacin kasar Kamaru, inda yan kungiyar Boko Haram suka saba kai harare. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa cewar nan da kwana ɗaya ko biyu yake sa ran samun ƙarin haske game da yiwuwar sake komawa kan teburin shawarwarin samun da zaman lafiya a ƙasar Sham. Za a shafa kwanaki masu yawa nan gaba kafin rayuwa ta koma yadda aka saba a nan yankin gabashin Amurka bayan wani gagarumin hadarin hunturu.
Kanin labarin kenan aka ji. A yau ne aka yi wani taro a kwalejin koyon dabarun yaƙi da ke birnin Abuja, ko mai babban hafsin tsaron Najeriya ya ce game da yaƙin da ake da ƙungiyar Boko Haram.
Ya ce, mun zama da su, yanzu muna ƙoƙarin tabbatar da mun karkaɗe ɗan guntun ƙurarsu ne da ya rage, kana mutum kare sauran ɗan abin da ba a rasa ba da ka iya tasowa a wannan shiya.
Shin kowane irin martani ƙungiyar Miyar ta Allah ta yi game da kalaman wani ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar Taraba ta Kudu, Sanata Emmanuel Bwacha?
Abu Bafulatani ya cike bire wani Boko Haram, san wannan ba nan. To haka muna gaya Bwacha ya janye magana nan cikin gaggawa ko mu kai shi kotu. Bafulatani ba ɗan Boko Haram ba ne.
Gwamnatin ƙasar Faransa ta ba wa ƙasar Kamaru gudunmuwar motoci 12 da kayayyakin yaƙi domin yaƙar ƙungiyar Boko Haram. Muna ɗauke da duk waɗannan rahotanni. Haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan harin kunar bakin wake sun kai harare kan wani gari a yankin Kure a arewacin ƙasar Kamaru, inda yan ƙungiyar nan ta Boko Haram suka saba kai harare. Kamfanin dillancin labaru na Reuters ya ambaci wani jami'in yankin yana faɗin cewa yan kunar bakin wake su huɗu ne suka kai farmaki yau Litinin da Asuba a kan garin Bodo suka kashe mutane aƙalla 25. Jami'in ya ce yan kunar bakin wake guda biyu sun kai farmaki kan babbar kasuwar garin, yayin da sauran suka tada bama-baman jikinsu a manyan ƙofofin shiga da fita daga cikin wannan gari na Bodo. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren, to amma ana kyautata zaton ƙungiyar nan ce ta Boko Haram. Ƙungiyar ta fara kai munanan hare-hare cikin Kamaru a shekarar 2013, a lokacin da gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukar matakan murƙushe tsagera masu yin amfani da yankinta a zaman sansanin ƙaddamar da hare-hare a cikin Najeriya. Garin Bodo yana bakin iyakar Kamaru da Najeriya. A watan da ya shige, wasu mata guda biyu 'yan kunar bakin wake sun tada bama-bamai suka kashe kawunansu su kadai. Kamaru tana cikin ƙasashe guda biyar da suka haɗu suka kafa rundunar haɗin gwiwa domin yaƙar Boko Haram. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yau Litinin cewa nan da kwana ɗaya ko biyu yake sa ran samun ƙarin haske game da yiwuwar sake komawa kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya a ƙasar Sham ko Siriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta so haɗa gwamnatin Sham da masu yin adawa da ita domin fara tattaunawa a yau Litinin. To amma sai aka samu jinkiri saboda saɓanin ra'ayi kan ko su wane ne ya kamata a gayyata. Nan gaba a yau Litinin ake sa ran cewa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sham, Staffan de Mistura, zai ba da ƙarin haske kan wannan lamari. A jawabin da ya lokacin wata ziyarar da ya kai ƙasar Laos a yau Litinin, Sakatare Kerry ya ce zai fi kyau a dakata na wasu 'yan kwanaki kalilan a shirya wannan taro tsaf maimakon a watse dutse hannun riga a ranar farko a saboda rashin shiri. Kada a shafa da cewar labarin suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za a shafe kwanaki masu yawa nan gaba kafin rayuwa ta koma yadda aka saba a nan yankin gabashin Amurka a bayan wani gagarumin hadarin hunturu wanda ya haddasa ambaliya da iska mai dan karan karfi tare da dusar kankara da ba ta ba ganin mai yawanta lokaci guda ba ga miliyoyin mutanen da suke wannan yanki. A rufe dukkan ofisoshin gwamnati da suke nan Washington a yau Litinin in banda masu ayyukan gaggawa yayin da ma'aikatan birnin suke kokarin sassakewa da kwashe dusar kankara da ta zama kankara daga tituna da kuma gefen hanya. Jirgin karkashin kasa na Washington ya fara gudanar da takaitacce zirga-zirga to amma a tsakanin tasoshin da suke karkashin kasa bayan da aka rufe shi baki daya na tsawon kwanaki biyu saboda wannan dusar kankara. An rufe dukkan makarantu a cikin Washington da kuma yankunan da suke kewaye da nan yayin da ake sa ran fara ganin takaitacce safarar jiragen sama a manyan filayen jiragen sama guda uku da suke wannan yanki. Ita ma majalisar dokokin Amurka ta jinkirta aikin da ta shirya za ta yi a yau Litinin na jefa kura kan wasu kudurori da suke gabanta. A yankin gabashin nahiyar Asiya kuwa wani hadarin hunturun da ba a saba gani a wannan wuri mai zafi ba ya sanya al'amura sun tsaya cik inda aka ga sanyin da ba a taba gani ba. Dusar kankara da iska mai dan karan sanyi sun tilasta an soke sauka ko tashin daruruwan jiragen sama aka rufe makarantu yayin da mutane masu yawa suka mutu a kasashen Taiwan da kuma Japan. Mutane akalla 60 sun mutu a kasar Taiwan, da yawa daga cikinsu a Taipei babban birnin kasar da kuma yankunan da suke kewaye da ita. Jama'ai suka ce da yawa daga cikin waɗanda suka mutu tsoffi ne waɗanda ba su saba ganin irin wannan sanyin ba, suka rasa rayukansu saboda tsayawar zuciya ko kuma sanadin sanyin shi kansa. Wani shafin labaru na kasar Taiwan mai suna Focus Taiwan ya ce mutane 85 suka mutu a sanadin wannan sauyin yanayi a fadin tsibirin. A kasar Japan mutane akalla 5 suka mutu a sanadin dusar kankara mai dan karan yawa a yankunan yammaci da tsakiyar kasar. A tsibirin Hong Kong da kyar aka ceto daruruwan mutane daga tudu mafi girma na wannan kasa bayan da ruwan kankara ya rufe hanyoyi da kankara ta yadda kusan ba a iya bin su. Ƙungiyar kula da kiwon lafiya a yankin ƙasashen Amurka wadda tare da ofishin hukumar kiwon lafiya ta duniya sun fito da wata sanarwa game da yadda ake yadawa da kuma kare kai daga wata cuta mai suna Zika wadda sauro yake yadawa, wanda kuma hukumomin suka ce wato sabon cuta ne ga yankin ƙasashen Amurka. Wannan kwayar cuta ta Zika ta haddasa tashin hankali a wannan yanki saboda irin illar da take yi ga kwakwalwar jarirai da aka haifa, kuma sannan an bayyana cewar ana iya daukan ta ne ta hanyar cizon sauro ga mata waɗanda suke dauke da ciki a wannan yanki.
Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda aka ji da farko, babban hafsan tsaron Najeriya General Abayomi Gabriel Olunishakin ya ce dangane da fafata wadda suke da 'yan Boko Haram yanzu wanki ya kare saura ɗauraya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Da yake jawabi a wurin wani taron da aka yi a kulejin koyon dabarun yaki ta Najeriya da ke nan Abuja, babban hafsan tsaron Najeriya General Abayomi Gabriel Olunishakin ya ce dangane da ta da kayar baya na 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas yanzu wanki ya kare saura ɗauraya. Ya ce, "Mun gama da su, yanzu muna kokarin tabbatar da mun karkade dan guntun ƙurarsu ne da ya rage. Kana mutum kare sauran ɗan abin da ba a rasa ba da ka iya tasowa a wannan shiya. Na tabbata kuna sanye da batun waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu." General Abayomi Gabriel Olunishakin, babban hafsan tsaron Najeriya. A gefe ɗaya kuma, daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron ƙasa, Brigadier General Rabi Abubakar, ya ƙara tabbatar da cewar nan gaba kaɗan za a kammala ɗan abin da ya rage na wannan fafatawa.
To, muna tabbatar muku da cewa in Allah ya yarda, idan muka ba da ƙaimi kuma muka yi cin nasara a wannan shekarar na gama da su, Allah da za mu gama da su completely. Sannan Allah ya kare kawai a ta ba mu ainihin bayani na sirri so da mu taimaka mana domin mu ainihin gudanar da aikin mu kamar yadda ya dace, kuma muna ƙarin hakuri da kuma amincewa da abin da muke yi domin duk abin da muka yi mun yi shi ne domin mu kare kasar mu sannan kuma mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Kanar Aminu Isa Kwantagora tsohon gwamnatin mulkin soja na jihar Kano kwararre ne kan sha'anin tsaro.
Dole ne a shirya saboda za su rika hari jifa-jifa. In kana da masaniya ka san ko lokacin da aka yi signing agreement da RIA wannan na Ingila ka san ya dauki wajen shekara 10 amma wasu na cewa har yanzu suna nan cikin RIA ba su aje makamansu ba sai dai irin hare-haren nan ya rage. To haka ne ma na Boko Haram din ba za su aje makamansu haka gaba ɗaya ba sai ko an yi rijejeniyar karshe da shugabanninsu kuma a yanzu sunansu za su ji tsoron su fito su ce a yi da wannan sai dai in sun tuba sun bari sun ce ma yaran su bari.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan. Hukumomin tsaro a jihar Taraba sun musanta kalaman da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar Taraba ta Kudu yayi na cewa ana shigo da ƴan Boko Haram ta sigar Fulani makiyaya jihar cikin manyan motoci. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Bisa ga dukkan alamu, kalaman da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar Taraba ta Kudu Senator Emmanuel Bace a makon jiya a zauren majalisar kasa na cewa ƴan Boko Haram na shigar Fulani makiyaya ana shigo da su cikin manyan motoci zuwa arewacin jihar bai yi wa hukumomin tsaro da ma wasu kungiyoyi daɗi ba. Wannan kalamai na dan majalisar dattawan yanzu haka fa na ci gaba da tada hankulan al'umma a arewacin jihar, ko da yake hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar na fa musanta wannan batu. A gana wasu da manema labarai game da wannan batun, Kwamishinan ‘yan sandan jihar CP Shahab Alkali ya ma buƙaci al’umman jihar Taraba ne da su kwantar da hankulansu.
A wannan ai ba gaskiya ba ne, mutane ne kawai suke zuwa su nemi aiki kuma in sun shigo mamu a nan state ai muna same su kuma mu yi musu interview. In ba su da wani abin yi ya ba su shawara su koma wurin da suka fito. Amma a cewa Boko Haram suna shigo nan state ba mu gan ko guda ba kuma ba mu kama ko gudansu ba. Amma mun kama ai kowa zai san.
Shi ko a bangarensa gwamnan jihar Taraba Akte Dare Disan Isiyako ya ce gwamnatin jihar tsaye take wajen kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. Mrs. Silvanus Giwa da ke zama hadimin gwamnati ta fuskacin harkokin yaɗa labarai ya yi ƙarin haske.
Maganan security network gwamnan Darius Dixon Ishaku ya riga ya dage ko yana duka yanzu ya tottoshe kuma kunnen gwamnati na kasa duk wanda an san cewa shi Boko Haram ne za a cafko shi.
An dai sha samun rikicin makiyaya Fulani da kuma yan ƙabilar Juku manoma a kudancin jihar yankin da shi dan majalisar ya fito, kuma wannan ne ma ya sa haɗakar ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah mai da martani game da wannan zargi. Alhaji Mafindi Danburan shine shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Taraban.
Abu Bafulata ne ya ciki bare wani Boko Haram san wannan ba nan, to haka muna ga Abacha ya janye magana nan cikin gaggawa ko mu kai shi kotu. Bafulata ne ba dan Boko Haram bane, idan kuma yana so bata sunan Fulani za mu haɗu da National mu kai shi kara ya je mu nemi hakkinmu. Mu san dai bamu da Boko Haram.
To sai dai kuma duk kokarin sake je daga bakin Senator Emmanuel Bacin domin samun ƙarin haske abun fa ya cutura, ko da yake ba wannan ne karon farko ba da irin wannan bayani, domin a baya ma ya taba cewa
wannan abubuwan da muka fama mu bincika a halin da muke ciki da za a yi magana an ba na ma al'umma ko kuma jami'an tsaro ba sai ka ga wani abu ya ta yi za a an faɗa ba a yi komai ba. To kaga in ka faɗa idan gaskiya ka taimaka wa mutane, in gaskiya ba kuma ka ga za
a. Kuma da menene dai akwai fa buƙatar jama'a su ma suke sa ido, kamar yadda hadimin gwamnan jihar Mrs. Silvanus Giwa ke cewa
mutane su yi la'akari da baki da suke shigan gari. In an ga wanda bai kamata ba halinsa ana shakka-shakka sai a yi kara wa jama'an tsaro.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim, gwamnatin ƙasar Faransa ta ba wa ƙasar kamar gudunmawar motoci 12 da kayayyakin yaƙi domin yaƙar mayaƙan Boko Haram. Jakadiyar ƙasar Faransa Christelle Robinson da ke zauna a birnin Yaounde ita ce ta miƙa wa ministan tsaro Joseph Beti makullan motocin da sauran kayayyakin. Gagar Ba'awal da ƙarin bayani.
A ƙarshen makon da muke fitan nan ne, ƙasar Faransa ta ba wa gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru gudunmawar motocin yaƙi guda 12 da kayayyakin yaƙi har ma da rigunan waɗanda albarusai ba sa hudawa domin su ƙarfafa yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Wannan gudunmawar da ga alƙalmin lissafi za su kama ₦318,000 na sifan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Jakadiyar ƙasar Faransa wanda take kafa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ce Christian Robinson ta miƙawa ministan tsaro na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo makullan motocin Akatiye General a birnin Yaounde. Christian Robinson da take wa manema labarai jawabi ta ce, wannan gudunmawa dai ɗaya ne daga cikin alƙawurukan da shugaban ƙasar ta Faransa François Hollande ya yi wa shugaba Biya a lokacin da ya kawo ziyaran aiki ranar 3 ga watan Yuli 2015. Ta ci gaba da cewa, za mu ci gaba taimakawa ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin yaƙan 'yan ta'addan Boko Haram. Shi ma ministan tsaron na ƙasar ta Kamaru Joseph Beti Asomo da ya ɗauki jawabi ya ce, zumuncin da ke tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar Jamhuriyar Kamaru ba wani sabon abu ba ne, kuma wannan alƙawari ne a tsakanin shugaban ƙasar Faransa François Hollande da Mr. Biya. Ko da yake ƙasar Faransa uwar gijiyar ƙasar Jamhuriyar Kamaru ce, kuma akwai yarjejeniya a tsakanin ƙasashen biyu tun tali-tali. Na tambayi Alhaji Gana Bashar, wani masanin harkokin siyasa, ko ya wannan gudunmawa da ƙasar Faransa ta kawo wa ƙasar Jamhuriyar Kamaru bai zo a ƙarshen lokaci ba kuwa?
Ta taimaka mana, to amma akwai wata ba, domin tun lokacin da muka so a taimaka mana ita ƙasar Faransa ba ta kawo taimako ba, za mu gani. Amma an riga an ci ƙarfin Boko Haram, dama ana zargin ƙasar Faransa da wannan, da cewa suna da hannu a cikin yaƙin Boko Haram nan a ƙasar mu ta Kamaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Rayuwar Afirka lokacin sayan lokacin zuwan turawan mallaka kasar.
Har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya. A makon da ya gabata muka kammala tattaunawarmu da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa a Najeriya, Dr. Suleiman Dukku. Baya ga bayanai da ya yi na irin ayyuka da haƙƙoƙi da suka rataya a kan hukumar tasu, sai muka garzaya wasu makarantun nakasassu don ganin ko irin tallafi da ofishin shi ke bayarwa na kaiwa ga irin waɗannan makarantun. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, ta haɗa mana wannan rahoton.
Tattalin neman sani kowanne a maza'a da mata don mu zan miƙewa.
Masu iya magana na cewa ilimi shine gishirin zaman duniya, mai yiwuwa wannan shine dalilin da yasa hukumomin ƙasashen duniyan ke fafutukar ganin an ilmantar da waɗanda ba su samu cin gajiyar ilimi ba. A gunduman Buhari ta birnin tarayyar Najeriya, akwai wata makaranta da gwamnati ta kafa ta musamman domin horar da nakasassu sana'o'i saboda su yi dogaro da kansu bayan sun kammala karatun. Comrade Bala Tsohon Musa shine shugaban makarantan.
Makaranta ne na take koyar da nakasassu sana'o'i, ba kuma nakasassu kawai ba, duk wanda suke bukata ya zama na basu da galihu. To abinda muke yi shine muna koyar da su ban da ilimi na karatu da sauransu da kuma sana'o'i kala-kala. Manufar yin haka shine duk wanda aka yaye shi nan zai iya dogaro da kansa, ba sai ya jira wani ya taimake shi ba. So kin ga duk ya kasari yawanci mabarata da sauransu, kokarin mu shine mu yi kokari mu sanar da su, su sani su daina bara kan titis, su kama sana'a wanda shi yafi amfani.
To wannan makaranta taka ta gwamnati ce ko dai kai ka kafa ta da kanka?
ta gwamnati ce amma tunda aka yi katanga da wasu yan gine-gine ba a taba koyar da kowa ba sai da nasu daga nan muka fara aka fara koyar da na kasassu wanda wannan lokacin ba na mantawa 2005 ranar 23 a watan Agusta muka yaye mutum 288 wanda dukan su masu nakasa ne kuma har yanzu ba ko ɗayan su da ya koma barakan titi kowa yana da sana'ar sa dai to yanda muka fara kenan kuma har yanzu a kan muke
wa'annan da kace kana da su na kasassu da kuma wa'anda ba na kasassu ba amma marasa galihu daliban guda nawa gare ka yanzu
a yanzu ina mutum 250
suna kwana suna tashi anan
kwarai da gaske boarding ce so ba mai fita duk suna nan zaune ciki da abincin su da komai wajen kwana to duk dai abin da kika san ya kamata ai wa dan adam duk yana nan
wato makarantar kwana ce
eh ta kwana ce kwarai da gaske kwa
to ya kake tafiyar da wannan makaranta
to abun yana da dan wahala gaskiya saboda akasari kamar yadda muke fadi ne mu masu nakasa a kasar nan ko wani irin harka ne namu kusan wanda ake hakkin yake kansu ba sa daukan abin da muhimmanci sai dai gyara jihun su gaskiyan magana ya kamata a ce duk abin da muke bukata nan gwamnati ke kawa to amma abin da ya faru shine bayan lokacin da muka yaye din nan lokacin yan rufayi ne so da yan rufayi ya tafi shikenan aka koma rikon sa kainan kashi ba wanda ya damu da yin wani abu gudun to sai zamana ni kadai ne duk da haka dai ban yi kasa guyo ba ci gaba saboda manufata dai kawai ban bukata in ga na kasassu ko kuma marasa galihu suna bara a titi gara su koyi sana'a wanda shi yafi alheri so muna yin haka mutane da kuma kungiyoyi haka da suka san abin da nake suna zuwa su taimaka wani sa'i kuma dan sallarin da ake bani a ciki nake dauka in yi wasu abubuwa dan makarantar da ta ci gaba to muna nan duk da haka dai muna yi fadi tashi har zuwa 2007 sai aka kawo wani mai kungiya ana cire shi Almajiri Foundation aka yi agreement da gwamnati za su dinga bashi kuɗi don a ci gaba da yi to gaskiya daga ƙarshe ba a je ko ina ba saboda manufarsa daban abin bai yi ba so muna nan ta dai har aka zo 2011 ne aka ba wa wata kungiya da ake kira Sapkalan wato society against child abuse hawking prostitution and whatever da su muka fara kuma muka ci gaba kowace shekara muna yaye dalibai bayan koyar da su za a yaye su ana ba su naira 100,000 da kuma abin da muke kira startup pack idan misali idan tailor ka koya to za a baka keken dinki da kuma naira 100,000 bukatar mu shine idan har aka yaye ka to kawai ba kai ba bara ba kuma dogara ga wani zaka je ka bude wajen sana'a ka fara yi so haka muke tattahiya har wannan lokaci wato shekarar nan da ta wuce wanda ya kamata mun yaye mutum 108 to amma sai aka samu matsala su wannan kungiya da suke taimaka muke wannan aiki akwai kudi dama da gwamnati take ba su to gwamnatin wajen wata 5 kenan yanzu bata ba su ba kuma dama su suke ba mu abinci da wasu abubuwa da zai sa makarantar dai ta ci gaba to tun daga nan dai sai aka bani ni kadai ki ba ma'aikata ba abiyan kowa wata 5 dan kamar yadda na faɗa kuma wajen wata 5 kenan ba abinci saboda haka ni ke bugawa nan shiga nan da wanda suka san kuma aikin da nake yi suna da you know zuciyar taimakawa za su kira ni yaya ake cikin ce to ga halin da muke ciki su kawo dan bana mantawa ko jiya jama'atu sun zo nan
mun yi hira kwanaki da sakataren hukumar bada ilimi bai daya Dr. Suleiman Dikko kuma yace akwai tallafi da suke ba ku ko kuma makarantu irin naku me yasa ku ba ku samu ba
to gaskiya ban sani ba gaskiyar magana kuma in ma akwai irin wannan tallafi ai kamata a yi su nemi irin waɗannan wuraren tunda kin san dai ga halin yanda muke bai da sauki ya zama na cewa muna ta zirga-zirga zuwa nan da nan da nan to ban san cewa akwai wannan irin wannan tallafi da suke bayarwa ba don abu daidai da na sani shekara 3 ko 4 da suka wuce ina jin akwai wani da ya kira ni cewa in je gurin so da na je sai suka ce menene nake so yi nace okay ni ina so in gina library da parasoka pitch to da muka gama wannan suka bada 4 million ko tun daga wannan lokacin ba wani communication tsakanin mu da su har yau
wannan shekara nawa kenan
ina ganin zai kai kamar shekara 3 ko 4 ba
ma sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda da ta hada mana wannan rahoton sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gershom mai bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa.
To madalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Na Abdulsalam Muhammadu Lema tsagen ne jihar Katsina kace muna kira ga rundunar sojin Najeriya da saki tashi tsaye domin yakar ɗan kungiyar Boko Haram da ke kokarin sake dawowa da kai harhare na kuna bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya. Muna miƙa sakon ta'aziyar mu ga iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar harin da wasu ƴan bindiga suka kai a garin Gire dake jihar Adamawa. Wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama, su ko wanda suka jikita Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuce. Hukumar lafiya ya kamata ku ƙara azama sosai wajen daƙile cutar zazzabin lasa, ganin yadda take ci gaba da yaduwa tare da lashe rayukan al'umma. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Haƙiƙa ya zuwa yanzu mun gamsu da matakin da hukumomin kiwon lafiya a Najeriya suka fara ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar nan ta zazzabin lasa. Duba a yadda a wasu jihohi aka ware asibitoci na musamman don kwantar da waɗanda suka kamu da wannan cutar. Sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa. Assalamu alaikum VOA. Allah ya sa tubar da ɓarayin shanu suka yi a garin Kano kulliya ta biya kuɗin sabulu, kuma hakan ya zamo darasi ga sauran ɓarayi. Sako daga Bala Muhammad Dabban da Salihu Isa Fana. Da ƙashe sai wata fito daga Aliyu Usman Takalafiya, kace Allah ya sa bala'in dusar ƙanƙarar ta fada wa ƙasar Amurka ya sa Amurkawa su gane cewa Allah subhanahu wataala shine kawai mai kowa mai komai kuma mai iko da kowa.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Yan harin ƙonar bakin wake sun kai harare kan wani gari a yankin Kudu arewacin ƙasar Kamaru, inda yan kungiyar nan ta Boko Haram suka saba kai harare. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ambaci wani jami'in yanki yana faɗin cewar ƴan ƙonar bakin wake su hudu sun kai farmaki yau Litinin da Asuba kan garin Bodo da ke bakin iyakar Najeriya da Kamaru suka kashe mutane akalla 25. Jami'in ya ce ƴan ƙonar bakin wake guda biyu sun kai farmaki kan babbar kasuwar garin, yayin da sauran suka tada babababaman da ke jikinsu a manyan kofofin shiga da fita daga cikin wannan gari. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yau Litinin cewa nan da kwana ɗaya ko biyu yake sa ran samun ƙarin haske game da yiwuwar sake komawa kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya a ƙasar Sham ko Siriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta so haɗa gwamnatin Sham da masu yin adawa da ita domin fara tattaunawa a yau Litinin, to amma sai aka samu jinkiri saboda saɓanin ra'ayi kan ko su wane ne ya kamata a gayyata. Nan gaba yau Litinin ake sa ran cewa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sham, wato Staffan de Mistura, zai ba da ƙarin haske kan wannan lamari. Za a shafe kwanaki masu yawa nan gaba kafin rayuwa ta koma yadda aka saba a nan yankin gabashin Amurka bayan wani gagarumin hadarin hunturu wanda ya haddasa ambaliya da iska mai ɗankaran ƙarfi tare da dusar ƙanƙarar da ba a taɓa ganin mai yawanta lokaci guda ba a wannan yanki.
Masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin Halima na nan da tafe da shirin yau da gobe.